gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a VOA Africa beta 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 6 ga watan Disamba ta shekara 2018, shirin namu zai ci gaba da magana ne akan cuta mai karya garkuwar jiki, wato HIV/AIDS.
Akwai mutanen mu masu HIV suna aiki a wannan wurin. In ka zo ka ba maganin HIV kai sabo, ka kiɗe mai ka rude, sai ka ce shi maka ka duba ni wannan da yawan cutar wannan cutar ne saboda shekara 20. Kuma ina da yaya, ina da mata, kuma yayan bas kawo ba, kwantar da hankalinka. Ni ma ina shan magani na. Sai samu kwanciya da tsohon hankali.
Amina, kin san kamar yadda muka fara wannan maudu'in a makon da ya gabata, mun ji ta bakin likita. To a yau za mu garzaya jihar Bauchi ne domin jin yadda jihar ta tashi tsaye wajen yaki da cutar HIV, inda a wannan shekarar iyayen da ke dauke da wannan kwayar cutar sun haifar da yara jarirai 72 masu lafiya, kuma duk ba su dauke da wannan kwayar cutar. Sannan kuma za mu ji ta bakin wasu daga cikin wata kungiya mai zaman kanta da suke dauke da cutar HIV kuma suna tallafawa junansu.
Ku dai ku ci gaba da kasancewa da mu cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota, wato Facebook, a makon da ya gabata, inda muka ce kun san mahimmancin mutum ya san matsayinsa game da cutar HIV, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Ga yadda Musa Muhammad ya amsa mana, inda ya ce saboda kare lafiyarsa da kuma gujewa wa fadawa tunanin ko yana dauke da cutar.
Sai kuma amsan Sani mai langelenge ya luwaya wuri, inda ya ce ta sanin matsayi ne mutum zai san matakin da zai tunkara.
To sai Idris Dangaji kofar na isa, inda shi cewa na san matsayi na ne ta hanyar bada gudunmuwar jinin da nake yi.
Sai kuma amsa daga wurin Abubakar Maidoya Azare, inda ya ce salam jaruman shirin yau da gobe, Daula Salim da Amina Bahari Auna, Allah ya kara lafiya, mu ne muku fatan alkhairi.
To mun gode. Sai Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi, inda yake cewa salam yau da gobe ikon Allah, muna sauraron ku da fatan za ku gayyato mana kwararren likita domin mu ji shawarwarin da zai bamu, da fatan Allah ya kare mu, amin.
Sai kuma amsan mu na gaba daga wurin Rabiu Nuhu na Bukka, inda ya ce assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah, mu dai fatan mu Allah ya kare mu da kamuwa da duk wata cuta, ku tashi lafiya.
To sai Hannatu Mamman Sultan Tudun Wada, inda ta ce salam yau da gobe, hakika yana da kyau mutum ya san matsayinsa game da cutar HIV, amma babban kalubale shine tsana da kyama da mutane ke nuna ma masu dauke da wannan cutar. To madalla, yanzu bari mu ji yadda wasu ma'aurata da ke dauke da wannan kwayar cuta mai kare garkuwar jiki ke ci gaba da rayuwarsu cikin koshin lafiya da annashuwa.
Sunana Dalla da Adamu, na karkashin hukumar Bakatuma wanda muna aiki ta bangaren cuta mai kare garkuwar jiki.
To malama, sunan ki fa?
Sunana Murjanatu Ibrahim.
Sai ce matar
Dalla da Adamu.
To tunanin mu na farko shine tunda dai yanayi na jinya ne, to kin gani da bukatar kula da kai na farko shine na shan magani, cin abinci mai kyau, sannan kuma shine rayuwa za ta inganta tunda mutun ya san halin da ya samu kansa a ciki sannan kuma daga baya kin ga an yi aure kuma tafiya ta tafiya za a zo a samu zuri'a to kuma zuri'an nan ta zo to kin gani in iyaye suna da lafiya duk da dai babu lafiyan amma kuma da lafiya to kin gani iyaye za su kasance yadda za su tallafa wa jariran da suka haifa har su kai matsayin da za su zamanto al'umma na gari sannan kuma da akwai tsari da ake bi na hanyar auren wato shine kariya daga uwa zuwa jariri kada ya kamu da shi wannan kwayan cutan shine PMTCT Prevention of Modern Child Transmission of HIV Infection. To wannan hanyoyin ana bi ne mataki-mataki. Na farko dai uba ya tabbatar da gwaje-gwajen da yake na asibiti bisa ga jinyar nan misali akwai abin da muke kira CD4 count cells ya zamanto ya inganta cikin koshin lafiya da akwai kuma gwaji na viral load wanda viral load din nan shi ma ya zamanto yana ƙasa sosai ta yadda zai zamanto ita ma mai daki ya kasance nata ya zama kamar na mai gidan to in Allah ya kawo juna to za a samu juna mai lafiya tare da uwar ba za ta zama tana cikin laulayi na wahala ba in kuma Allah ya kawo haihuwa ana so ta zo asibiti ta sauka lafiya da ta sauka lafiya za ta bude baki ta ga wasu ma'aikatan asibiti cewa ina shan magani ba wai lalle sai ta bude baki ta ce maganin HIV ba ina shan magani su matrons da suke karban haihuwa a labor room da mace ta faɗa haka sun san me take ciki to da yaro ya sauko duniya aka wanke shi da akwai magani na farko da ake diga mai na verifin wannan na verifin yana zuwa in form of syrup ne ruwa kamar ruwa ne haka ya danganta da yanayin nauyin jaririn za a diga mai mil 2 ne mil 3 ne ya dai danganta da yanayin girman jaririn to za a bada wannan na verifin din kuma har tsawon sati 6 za a ci gaba da digawa jaririn da an diga mai na wannan sati 6 an kammala sannan kuma za a dore yaro akan septrin a matsayin shi ma kariya tunda ana son uwar ta shayar da jaririn ruwan nonon ta ne zalla ba tare da wani miss ba to wannan ruwan nonon shi ne zai inganta rayuwar yaron ya zamanto har Allah ya sa ya kai matakin da za a yaye shi
bayan wannan kenan su likitocin sun yadda za ta iya ba shi nono ya sha
a sosai ma kwaya yayi a ci gaban da aka samu kenan ai da ai a lokacin kafin a samu wannan ci gaban na kariya daga uwa zuwa jaririnta yawancin matan ana musu tiyata ne a ciro dan in aka ciro dan kuma sai a ci a shayar da yaro ruwan ai madara nan to kin ga yanayin rayuwa yadda yake nan din nan jariri zai iya shanye cikin kwana uku zai shanye gwangwani daya to da su suka yi bincike suka gano ai uwan ma za ta iya shayar da jariri nonanta zalla ba tare da wani hada-hada ba to sai kuma abin ya dada karfin gwiwa ga mu muka zamanto muna dada ba da karfi akan auratayya saboda kaga kai aure mata ta haihu babu wani damuwa da za ka daga hankalinka akan shayar da jariri madara tun daga nonon uwa an ce za a ba jariri ya sha ba tare kuma da jariri ya samu wani matsala ba
yanzu ƴaƴanki nawa
ƴaƴana uku
ƴaƴanki uku duka lokacin da kuka yi aure ne kuka kika haife su kafin ki samu cutar
bayan na samu cutar ne na haife su
yanzu suna raye
lafiyar su kalau kuma
babu mai dauke da
kwayar cuta ko daya duk an musu gwaje-gwajen da ya dace a musu babu saboda mun bi ka'idodin da ya dace yawa kafin saboda nake da ciki ina shan magani akan ka'ida kuma an yi mukun gwaje-gwajen da ya dace a jikina wanda yake idan kwayan cutan ya hau yayi yawa to yaron da su iya samu to an samu wannan babu yayi kasa to saboda haka nake haihuwan yara na in ina da ciki ina shan magani yanda ya dace ko ban da ciki ma haka ne to sai zaman ina haihuwan yara na har in yaye su a musu gwaji wata 18 ba su da shi
to ba sa kamuwa dan wani laulayi haka kamar yanda masu sauran suke
ba sa kamuwa sam he dai ko in ciwo ya zo wannan kuma kowanne dan adam yana samun ciwo ba a rasawa mura zazzabi wani lokaci mun je ko chemist ma shi kenan
akwai wani kira da kike da shi
to shi kiran da nake kenan kowa ya saki ransa dai kamar yanda mu ma muka saki ranmu muke walwalan mu muka yi auratayya kar mutun ya buye din buyen nan da dai shine zai ja masa nakasa da kuma mutuwa a daki ko kuma in ce ma kafin ya zo asibiti ya galabaita to yana da kyau karka abinda Allah duk ya jarabci bawa da shi ya karbe shi hannu bibbiyu sai ya samu mafita karka damu da maganan mutane
kanja mai cutarwa
kanja mai cutarwa
kanja mai cutarwa
kanja mai cutarwa
madalla. Yanzu za mu ji tattaunawar da wakiliyar mu Amina Abdullahi Girbo ta yi da shugaban kula da kungiyar da ke kula da harkokin HIV a jihar Bauchi, Dr. Muhammad Alkali, tare da Usman Abubakar.
Tambayan da kika yi na cewa kwanaki da muka yi press release mun yi magana cewa akwai yara 72 da aka haifa wanda masu tattare da wannan cutan kanjamau iyayensu sun haife su su kuma sun fito ba su da shi. Yayi kwarai haka ne. Kuma dalilin da yasa haka ya faru shine a Bauchi mun fitar da wani tsari na taimakawa wanda suke aure tsakaninsu, wato manufa mai masu tattare da wannan kwayar cutan da maza da mata, akwai yanda muke hada auratayya tsakaninsu. To kuma muna yin wannan ne ta kungiyarsu na masu zama da wannan kwayar cutan, suna da kungiya wanda har a cikin kungiyar ma akwai mun dauki ma'aikacinsu yana tare da mu a nan Bakatuma saboda irin wannan hidindimu. To yanda ake yin wannan abu, abin da yasa aka samu wayannan yara da basu da wannan kwayar cuta shine dama idan ita uwa aka gane cewa tana da wannan kwayar cuta kuma aka sa ta akan magungunan wannan cuta na HIV ta bi dokokin duka har zuwa aihuwa, yawa akwai chances na cewa za ta haifi yaron nan bai da wannan kwayar cutan. To wannan haka ne saboda ilimin kimiyya ya nuna, kuma aka bi wannan tsare-tsaren insha Allah sukan aiko yaran su babu wannan kwayar cutan. So dalilin haka mu ma'aikatacin da mu muke lura da shi muka ce to za mu fito da wani tsari na yanda za mu na hada auratayya kuma mu tabbatar an bi wannan dokokin ba da maganin daga lokacin da ta samu juna har zuwa lokacin da za ta aiko. To a wannan tsari da muke yi ya taimaka matuka suka yi aure tsakaninsu. To a cikin wayannan ne suka haihu aka samu yara 72 da basu da wannan kwayar cutan. Cikin tallafi da muke musu dai shine in an samu wanda suka amince tsakaninsu za su yi aure, to ita matar mukan saya mata kayan daki, shi kuma namiji mukan bada sadaki. To gaskiya wannan ya taimaka, sun zo sun bada hadin kai sosai sosai sun ta aure tsakaninsu har aka saka cimma wannan burin. Kuma bayan haka saboda wannan tallafi da ake musu sukan zo su tabbatar sun bi dokokin nan da tsare-tsaren da aka yi na cewa ita matar a kowane labu ta zo an gwada an san menene take ciki an sata kan magungunan. Shi wannan magani in aka bata shi yakan rage karfin kwayan cutan wanda yakan kai wani level wanda ba za ta iya yada wannan cutar ba. So saboda haka shi kansa abin da yake cikin nata ba zai samu wannan cutar ba, balle ma har ta fitar da shi yau ne.
Lokacin da kuka samu wayannan yara, akwai wasu matakan da kuma kuka dauka ne akan su ko kuma a shikenan tunda sun yi free babu matsala da su iya ci gaba da rayuwa?
Tabbas tunda ba su da shi. Abin na farko dai daman idan ta aihu akwai bayan aihuwa, immediately bayan aihuwa ita uwar akwai tsare-tsare wanda daman haka ake yi na cewa yanda za ta shayar da dan zuwa wata shida kafin ta fara bashi wani abinci na zuwa wani tsayin wata shida kuma sai ta yayi shi gaba daya. To a wannan akwai gwaje-gwaje da ake wasu yaran a tabbatar da cewa ba su da shi. A sati uku za a yi musu wani gwaji da PCR da ake cewa PCR, bayan sati uku za a sake yin sa sati shida na farko, dan sai kuma sati 12, daga nan kuma sai bayan wata 18 sai a yi musu rapid test kit a tabbatar. To idan ya tsallake wannan aka tabbatar baya da shi, shikenan sai ɗan shawarwari wanda wannan kuma duka kowa da kowa wanda yake dauki da wannan cutan ne yanda ba zai sake ya yada wasu wanda suke tare da shi ba, shi ma haka su ma haka ake faɗa musu. Bayan daga nan insha Allah dai ba wai ta wani guje je samu ba, kuma ya zama shi ma bai da shi kuma zai ci gaba da rayuwarsa.
Sunana Usman Abubakar Ziko, ni ne shugaban masu kungiyar masu daukar kwayan cutar mai karya garkuwar jiki na HIV na jihar Bauchi. Akwai in an ce ana yaki da kwayan cuta mai karya garkuwar jiki a jihar Bauchi, dole ne kai aiki da masu kwayan cutar HIV. Dalili ko shi ne dan gari akan ci gari. Bakatuma kuma wanda gwamnati ta kafa ta yaki wannan cuta a jihar Bauchi ta jawo mu a jiki, ta nuna mana duk abin da ya dace mu yi ta aiki tare da ita don mu yaki wannan cuta tun farkon kafafa karma. Duk lokacin wannan ciwo na kashi 4.8 a jihar Bauchi aka fara wannan yaki da cuta, muna cikin wannan aiki mu masu dauke wannan kwayar cutar HIV.
Har ya kai shekara nawa
kenan? Ya kai shekara 10 zuwa shekara 15. Ina kashi 4.8, amma yanzu inda ke kasa yanzu abin da ke jihar Bauchi, recordin jihar Bauchi survey da aka yi last one 2012 ya nuna da kashi kasa kasa da kashi 1 ne, wato 0.6%. kaga an yi aiki daga 4.8 zuwa 0.6, haka bai kai 1 ba ma kenan yanzu. To mun hada kai da hukumar Bakana, muna ayyuka tare, muna shawarwari mu ɗan uwan mu muka sai muka rubuta da Bakana ta jawo ma jiki muka ce to yanzu abin da za a yi shine mu tabbata mun tauka abin da ke kira support group, wato kungiya na masu wannan dauke wannan kwayan cuta, support group kungiya na maza da mata masu dauke wannan cuta har da na yara ma, cewa mu dinga yin meeting karshen wata so daya wata mu tattauna tsakanin mu menene matsalolin ka mai matsaloli nan wannan ciwo dake jikin mu nan ya za mu yi mu rike shi tsakanin mu kada mu yada a waje. Sannan so ko ana ba da shawari ana wajen wannan meeting din, to sai muka yanki shawaran cewa ba wanda zai aure wani ya ce da boye ciwonta da ita aure wanda baya da shi, shi ma ba da boye ciwon sa ba ji aure wanda baya da shi ba, sai muna aure ta ya tsakanin mu. Shin har kuma ba kai mata gane cewa muhimmancin muna mun dakile wannan cuta tsaka a jikin mu kawai mun tsaya da shi a jikin mu kawai ba mu fita mun amince mun aure wanda ba shi mun ya daga kwayan cuta a cikin al'umma ba. Kina ta daɗi wannan abuwa ta kirkiro wannan tallafi da ke bamu don mu aure ta ya tsakanin mu na ɗaya kenan. Na biyu kuma mukan fitar nan ake bikin HIV na duniya mu je awareness campaign, watan ga fadakar da jama'a da al'umma yanayin wannan kwayan cuta, ga yanayin ta, ga yanda ake kamuwa, ga yanda ba a kamuwa, ga kuma ga muhimmancin yin gwaji kafin ai aure, saboda rashin yin gwaji kafin aure ya daga cikin hanyoyin da ake yada wannan kwayan cutar HIV a cikin al'umma. To yanzu ba zama doka a jihar Bauchi, bukaimu ta kirkiro shi ta tura majalisar dokoki na jihar Bauchi, an ya zama doka, sun yi doka, gwamna ya sa hannu, dole ne yanzu a jihar Bauchi ya zama doka in za a gwajin HIV a yi genotype, wato na a motsanin jini da na HIV kafin a zo a yi aure, saboda gudun rafaɗa matsala.
To ta yaya ake kuke gane wanda suka kamu da wannan laluran, kuma kuke kokarin jawo su ku nuna musu muhimmancin rayuwansu, da ta yaya ake kuke jawo su kuke sa su a cikin wayannan kungiyar?
Yawa, misali kawai shi da muke yi rake yanzu din nan, in sun dauke da kwayan cutar HIV ne sabo wanda ya kamu ko bai fara shan magani ko ya fara shan magani, yakan ratsa ko wanda ke kira psychological trauma, wato damuwa da gogewar hankali a jikin shi. To in yaji muna magana a cikin kafafen rediyon nan da lafiyar mu da karfin mu, sai ce yanzu ba ɗaunin cutar suke wannan magana ne, to sai samu tsuwa da kwanciyar hankali na ɗaya kenan. Na biyu kuma a cikin asibitocin da ake bada maganin HIV akwai mutanen masu HIV suna aiki a wannan wurin, in ka zo karɓar maganin HIV kai sabo ka kiɗe mai ka ruɗe, sai ka ce maka ka duba ni ba ina ɗauke wannan cutar yin saboda shekara 20 kuma ina da ƴaƴa, ina da mata, kuma ƴaƴan nan ba su kamu ba, kwantar da hankalinka, ni ma ina shan magani na, sai samu kwanciyar tsuwa hankali. Ko muka fita rally da lokacin World AIDS Day da sauran ranaku da mu bi da karfin mu da lafiyar mu na tafiya kan titi, muna duk abin da ya dace. Sannan kuma muna yin meeting a ƙarshen wata wanda suke ba sa da HIV ma suna zuwa suna ganin mu, muna zaune kuma su a cikin al'umma, mun fito mun nuna kanmu mun faɗa cikin al'umma ga muna HIV din, muna shan magani mun kuma aihuwa muna cikin al'umma tare da su, su ga tare da su a cikin al'umma a cikin anguwanni ana da su, amma muna da ramu har yanzu ba mu rasu ba, Allah bai kawo ƙarshen ranar da mu za mu rasu ba kuma an tare su ba, ashe wannan ciwo ba abin da mutum za mu razana bane, sai kowa na kokarin fitowa ya sha magani samu lafiya.
To akan samu auratayya a tsakanin ku, ta yaya kuke ganin idan kaman wannan ya ga wannan ya ce yana so zai aura, ta yaya ake kuke kokarin ku ga cewa kun hada, akwai su dokokin da ake bi ne?
Akwai dokokin. Na farko, idan ana wayanci ne a wajen support group meeting ko a clinic wajen karɓar magani, support group meeting shine kungiyar masu HIV suke meeting karshen wata, maza da mata suna haɗuwa suna mita tattauna matsaloli da nasarori da kuma hanyoyin za a samu mafita. To shi kuma a clinic wajen karɓar magani ana haɗuwa maza da mata. To idan kike ga wanda ya miki ko kaga wanda ta maka, in kamata magana kuka daidaita, to za ku yi takarda na neman tallafin aure zuwa hukumar Bakatma. Amma ka'idojin shine ku tabbata dukan kuna kan the same regimen of drugs ne, kana first line ita mata first line, ko ba da
sakar wanda yake mataki
na biyu na uku kuma ya zo ƙara viral load, amma kira viral load ko kuma samu drug resistance, kana kike kira first line wannan second line, ku yi aure ba ku amfani da condom a samu infection na drugs a samu drug resistance na ku exchange drugs a kanun ku samu drug resistance a samu treatment failure to say ku rubuta takardar kai protocolin hanka dinka na shan maganin ka da number asibitin da sunan asibitin take shan maganin yana a cikin katin number file dinka na a cikin katin idan wani ta yi photocopy number katin ta shan maganin yana a cikin katin in take shan maganin yana a cikin katin okay sai ku application zuwa da mai girma shugaban hukumar Bakadima ta hannun director na HIV control wato jami'i mai kula da dakilin cutar HIV kuna neman tallafin kudin aure kun samu aure za ku yi aure kuna neman tallafin kudin ba da sadaki shi mijin shi ake ba shi kudin sadakin in mace ne kuma ni shi na kafin biyan sadaki in sai ba ta kudin da ta dan sai kayayyaki kamar su buta su taburma su katifa sauran su a ba ta lokaci har da kafin ma ana hadawa daga bakar ma a ba ta to aka tallafa mu ɗaya cikin su biyun amma application da su hada da photocopy hanka dinta da photocopy katin sa da application sai su kawo sai dauki mutum ɗaya mijin ne ke bukatan kudin sai shi sunan sai da sunan sai application din sai ba shi kudin sadakin in mace take bukatan kudin ta rubuta application din da sunan ta ta rubuta sai wa tallafin da dan sai kayayyaki na daki to su kawo hukumar Bakar man sai ba mu girma cikin hukumar Bakar man shi kuma sai recommend din sai mu tura mu director na HIV control sai kuma ga abin da ya dace a ba su sai tura ma mutane account section sai su ba su wannan kudin tallafin auren a hal yanzu dan tallafa mutane irin wannan hanyar da aka bi 167 kai 167 wanda suka samu wannan tallafin daga hukumar Bakar man 167
kuma suna nan suna zaune
lafiya wai su an samu kuma aihuwa a ciki wajen aihuwa 72 kuma duka yaran akwai da sunan ba wanda dake kwanci tun mai karo gaci mai HIV din nan ba yaran musu kamu ba
to akwai wasu kungiyoyi da suke taimakawa Bakar man ganin cewa sun tallafa wa rayuwarku
eh akwai kungiyoyi musamman kungiyar da take shigowa da wannan magani yakin ta lead partners wato FHI 360 sunan su akwai FHI 360 din akwai kungiyar Institute of Home Virology IHVN bayan ita yawon ensure of virology akwai Society for Family Health akwai kuma Save 1 Million Life akwai kuma kungiyar manyan kungiyoyin kasashen duniya da suke tallafa wa hukumar Bakar man wajen yakin wannan ciwo na HIV amma lead partners wata babban kungiya take gaba kan wannan yakin cutar nan su FHI 360 sun suke shigo da magungunan nan ake raba asibitoci su ma IHVN din suna da asibitocin su FHI 360 din masu abitocin su sannan state government ma Bakar man ta asibitin take control din sakan wannan magani to ban tallafi da shi ne ka samu maganin sha duk abin da baka abincin za baka tallafin kayan da baka sana'a za baka duk in ba maganin da zaka sha ka rayu duk wani abu ba su tasiri ba amma maganin shi number 1 kungiyar suke shigo wannan suke misali FHI 360 da Institute of Home Virology suna taimakawa kuma Bakar man wajen yaki da wannan kwayan cuta ta kawo magunguni bayan haka kuma akwai kungiyoyi wasu zaman kansu ake kiransu NGOs ko CSOs civil society organizations wanda ita hukumar Bakar man ta ɗauki kuɗin World Bank project da aka yi wani project ake kiransa HPDB2 ta ba mu innan NGO guda 16 su tallafa su yi aikin HIV a yaƙi HIV a jihar Bauchi wasu sun yi aiki a mai kira prevention ne wasu sun yi abu da ke care and support ne to a cikin care and support din nan akwai tallafa masu HIV kayan sana'a a biya kuɗin makarantar yaransu wanda yaran su shiga makaranta sun wuce shekarun makaranta a je a kai su wajen koyon sana'a biya mai koya musu sana'a din kwarin ya koya ma wannan yaran ya ba su certificate sannan kuma wanda suke makaranta a dinga biyan kuɗin kwantan yaro har in ya kai shekara 17 ya kai matakin zuwa shekara 17 da kala daga shekara 1 har zuwa shekara 17 shine yaro a constitution Nigeria in kai 18 years ka zama adult to ko ka kai aji shida ne ba ko shekara 17 din ba da ci mu tallafa maka a biya maka kuɗin makaranta a siya maka exercise book a siya maka textbook a biya kuɗin maka PTA a biya school fees duka ana cikin under care and support ne iyayen su mata su kuma tallafa musu kayan sana'a su koyi sana'a don su rike kansu su dan cin abinci mai kyau da dan kudin da suke samu suna cin abinci mai kyau suna shan magani sannan kuma dan ba su dan rancen kudi mu kuma muka yi namu hambar rancen kudi wa mata a cikin inda muka aiki a namu da tallafi da kuma da kungiya
a kungiyan ce kenan
ku ba su daga cikin kudin mu da Bakar man ba mu aiki ne muka tallafa wa mata da kudin dan kudin jari zan fara naira 10,000 kowace ko lokacin gamu uku da muka aiki da kirfi da ganjo da shira wato kirin da nake shi wa al'umma ko gwamnati shine ita gwamnati tana iya kokarinta a matakin jiha tun har ta kafa hukumar da ya yaki wannan kwayan cuta mai kai garkuwar jiki to gaskiya matakin gwamnati ta yi babban hoɓasa tun aka ba musamman ma'aikata da ya yaki wannan cutan ko to kuma a jihar Bauchi na je Bauchi ne kai a Najeriya take da hukumar yakar kwayan cutar HIV da tarin fuka da zazzabin cizon sauro da cutar ta hada su wuri daya don kana maganar malaria ne to a cikin duniya akwai mutane guda aji guda biyar wanda zazzabin cizon sauro ke musu illa a duniya su ne farko akwai mata masu ciki akwai yara kasa da shekara biyar akwai masu ɗauki ciwon sikila sickle cell anemia kenan akwai turawa masu wanda kasansu babu zazzabin cizon sauro ba malaria ma kwata-kwata masu shigowa Najeriya
sannan akwai mutane masu ɗauke da HIV sune gidaje biyar din na wannan malaria fi su aiki to hada hukumar bakarmu da aiki malaria da HIV gaskiya ka ga gagarumin nasara ana yakin malaria din kuma ana shan maganin HIV sai mutanen mu sai mu dauki tsawon lokaci mu sha maganin malaria saboda suna da masani akan zabin cizon sauro kuma ana sa kare kansu da kamar zabin cizon sauro kiran zan yi ma hukuma kuma gwamnati ko shine ayi kokari matan da ba su da sana'a wannan mazan suka bar su ka bar su ba yara ga marayu ita ba ta sana'a ba aikin gwamnati ba karfi ga marayu mijin ya mutu ba ta da yara cikin yaran ma daya biyu dauke wannan kwancuta ita ma ta dauke wannan kwancuta abin da su cewa lokaci aiki ne to gwamnati sai kokari ko manyan masu haru da shuni su tallafa musu su samu dan kayan sana'a za su ga dan juyawa su samu taro sisi don su ci abinci su biya kudin makarantar yara saboda shan maganin su bisa ka'ida kuma kada su yada shi don in baka ba mutum tallafi ba kuma ga yara nauyi masa yawa musamman mata suna rauni wannan kwayar cutar zai iya yaduwa garin neman abin da za a ci to shi nake roƙon hukumar Bakarmu ta da hannun gwamnatin jihar Bauchi a tallafa musu da kayan sana'a da abin da su lura kansu su kula kansu da ƴaƴansu saboda kada a yaɗa wannan cutar cikin al'umma su kuma al'umma gari kiran zan musu ne a daina nuna kyama da tsangwama masu wannan dauke kwayar cutar duk nuna kyama tsangwaman nan yakan sa mutum ya fusata ya jawo shi to ni da an kini ma komai ma zan jin yi tabbatar jin yaɗa wannan kwayar cutar sai ma ya bo an musu kyama ana kyaman sa tsangwaman sa ana ba su a ci abinci tare da shi ba su yi sallah tare da shi ba su a jashi ayi mu'amala tare da shi sai ma ya tashi daga garin da yake je wani gari ya ba da kuɗin sadaki mai yawa ruwan da ba ta da shi sama da wannan kwayar amma an jawo shi a jiki an jawo shi a jika ana komai shi ba da shi zai saki ransa sai ta tuna ba da mu da ba mu mun kyama tsangwaman na barin sakire na barin cuci kowa ba sai a ruwan da yake shi yar uwansa shine kiran da nake da shi
suna
to madalla Amina kin ji bayani daga Dr. Muhammad Alkali da kuma Usman Abubakar Ziko bayani mai matukar gamsarwa to da fatan su ma sauran jihohin kasar mu Najeriya da sauran su Niger ma da ko ina su koyi da abin da Bauchi ta yi domin Bauchi ba na kamta taka rawar gani sosai
sosai
dan kam ga abubuwan al'ajabi da dama abubuwan jin dadi dan ni kaina ma ban ma taba sanin yanzu ba cewa idan kana dauke da wannan kwayar cutar zaka iya shayarwa sai a wannan na fara ji an samu ci gaba kam sosai kuma kamar yanda aka yi maganan tsangwama me kike gani akan wannan
ina ma mutane ina ma jama'a kira su san cewa wannan cuta kamar kowace irin cuta ne gwaji ne daga wurin Allah ba wannan abu bane zaka tafiyar da rayuwanka daidai idan dai ka bi ka'idoji ga ma'auratan da muka ji daga wurin su da suka ce sun haifi yara har guda uku da ba su dauke da wannan cuta saboda me kurin suna bin ka'ida suna shan maganin su yanda ya kamata in ba su fada ba ma ba wanda zai sani ta shayar da ƴaƴanta duka uku suna tafiyar da rayuwansu kina jin karfi a cikin muryan shi
kaman kuma shi ma wanda yanda wannan Usman din yayi magana daga karshe da yake tsangwaman nan kin gani shi yake sawa mutane su dinga yada ta ma in aka jawo mutum kusa sai mutum ya ji tausayi ya ce to tunda dai ba tsangwame ne ba wannan abu ne mai matukar muhimmanci
sosai
ya kamata da mai cutan mutane mu rungumi masu shi marasa shi duk a zauna lafiya
kai komai tare kamar kowane cuta ne Allah kawai
haka ne in kin tana shekarun aro ai da malaria ita ma yadda ake ganin ta kamar HIV ake ganin ta gashi ne yanzu ta zama ruwan dare da yayin da ake ta yaki ana ta samun cigaba ana ta samu ana warkewa to da fatan mafada za su ji da fatan mutane gwamnati za ta je ita sauran jihohi su koyi kamar yadda jihar Bauchi ta yi koyi domin a samu a kawar da wannan cutar ba ma yaki da ita ba a kawar da ita ma gaba daya
bikan saboda
zai ragu sosai za a rage yada ta kuma za a dinga auratayya tsakanin masu shi to jama'a duka an maka kawo karshen wannan shirin a madadin Juli da ta bamu umurni da
Amina Bahari Auna
ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu